Ako wacce rana irin ta yau.
Ya za a yi da kuma hanyar tsaro. Nan an zo matakai.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Sauraron mu assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da maniya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Aisha Mu'azzu
tare da ni Amina Buhari Auna
A kowace rana irin ta yau Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 18 ga watan Satumba na shekara ta 2019 zamu ci gaba ne da maudu'in da muka fara tattaunawa akwai makon jiya akan har-haren kin jinin baki
hanyar diplomasiya za a bi da kuma hanyar tsaro nan an dau matakai can kuma a gaggauta daukar wasu matakan tsakanin shugaban Najeriya da na Afirka ta Kudu wannan shine hanya
to haka yake Aisha muna tafe da ƙarin bayani kuma maganar da yayi gaskiya ne menene hikimar yin haka
zamu ji idan aka zo cikin gurin yau zamu ji cigaban tattaunawar wakilin sashin Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da bakin da ya gayyato a zauren muhawarar yau da gobe
to zamu kuma bude muku layi domin ku kira ku tofa albarkacin bakin ku lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa wato plus kenan sai 1 202 205 55
Bari mu fara da ci gaban hirar da wakilin sashin Hausa Abuja Nasiru Adamu El Hikaya da wasu baki da gayyato zauren tattaunawar mu akan wannan batu.
Yauwa to Umar akwai wani ma wannan kamfanin jirgi na Air Peace ya ba da tayin cewa duk yan Najeriya masu sha'awar dawowa gida zai ma je dauko su ma gaba ɗaya daga can. Shin ya nuna kenan kusan abun yana nema ya shafi dangantakar jakadanci ma da sauransu shin ya dace a je a kwaso ma kawai yan Najeriya masu son dawowa su dawo gida kawai su cigaba da harkar
to ai alal hakika ba nema yake shafi dangantakar Najeriya da Afirka ta Kudu bane ya ma shafa tunda a halin da ake ciki yanzu kusan Najeriya ta janye ma wato jakadanta na can ta kiraye shi ya dawo gida to kaga kenan dangantaka tana tsami cewa akwai matakai wannan bai zo da mamaki ba matakin da za a ce wannan kamfani na jirgin sama ya dauka sai dai kawai abin takeici da za a kalla a ciki shine an ci nasaran kawo karshen zaman yan Najeriya a can kenan kamar yadda su watakila zauna gari banza din ko kuma waɗanda dama aka cusa musu wannan aqida ta kin jinin baki kaga sun cimma nasara kuma sun kawo ƙarshen wato hulɗar diplomasiya wacce ta dauki adadin shekaru ana tafiyar da ita da haka ba matakin dawo da yan Najeriya bane ba ya kamata matakin gyara ne zan baka misali da kasar New Zealand zan baka misali da kasar New Zealand wanda aka samu wani yanayi da dan kasar ya shiga
masallaci
ya harbe kusan mutum 50 to kaga wannan akwai abin darasi da ya kamata a ce mu ma a nan Afirka mun dauki irin darasin dan da aka yi wannan ta'adda da aka yi wannan ta'addanci din sai ya zama maimakon su musulman kasar su dauki doka a hannu su ma a samu sun fara farwa kiristoci ko a samu wani shi ma dan bindiga ya shiga coci ya rama ramakon gayya sai dubba su yi haka ba to kaga sai ya zama ba su dauki doka a hannu ba sai kuma gwamnatin kasar ita sai ta yi abin da ya kamata kaga wutar ta mutu sannan ana ci gaba da buga wannan misali har yau kuma ba za a daina buga misali da shi ba wannan ila yaumil
wannan ya nuna ma dai ramuwar gayya Aliyu Shamuke kamar zai zama bashi da wata riba kina rayuwa
ala ayi halin a diplomasiyar siyasar duniya shine ba mai da hari abokin gaba shine mafita ba musamman idan an dauki kasar Afirka Afirka ta kudu daula ce ta duniyar siyasa idan ka dauki Najeriya tana kan doren siyasa ne to idan har siyasa tana da rana a waɗannan gurin akwai hulɗar kasuwanci akwai hulɗar taimakon tsaro wanda ya zama har muke cewa Najeriya ta zama kamar uwa a Afirka to idan har irin waɗannan kananan rikice-rikice na cikin gida zai kai ga cewa an raba tsakani ko an shata layi to an bude baraka ne ta fitintunuwa kasashen Afirka waɗanda ne yanzu da na bada misali cewar kasashen duniya Afirka da turawan duniya sai da suka yi hadaka tukunsa suka zama suke da karfin duniya to ina ga kasashen Afirka ai ya zama wani darasi ko abun koyi ya zamto akwai kyakkyawar alaka koda kuma alakar ta yi tsami domin me ba dan komai ba wata rana mu biji kirji mu ce mu ma muna da tattalin tsaron kasa na tattalin arziki da sojan kasa wanda zamu iya gogayya da duniya
yawa to Umar ma zaka ci na ko wasu mutane ma a nan Najeriya waɗanda suke wa kansu laƙabi su ne Mandela wani ya ce wata kila shine Thabo Mbeki wani ma wata kila ya ce shine Father Desmond Tutu da sauransu saboda yadda suke ganin kamar gwagwarmayar Afirka ta kudu akwai hannun Najeriya a ciki ga kuma wannan abun takeici yanzu yana faru ya nuna kamar mutane fa tarihi ma ba sa amfani da shi
hakika yana nuna haka wannan yanayi din domin kaga duka waɗannan zaratan nagartattun mutane ne da ka ambata duk yan kasar South Africa ne har hasali ma ka iya cewa shi Mandela har yau ba a samu wani bakin fata wanda ya sha gabansa a fuskar gwagwarmaya da kafa tarihi ba to akwai abin takeici da za a ce ita kasa mai irin waɗannan nagartattun mutane ta juye yau ta zama wata abu daban sannan kuma ita kuma Najeriya kasar da ta ya kamata ta zama uwa ga kasashen Afirka sai ya zama tana nema ita ma ta gaza wajen kyale waɗansu tsirarun mutane suna ɗaukan doka a hannu amma ni babban darasi da nake ganin ya kamata ma mu ɗauka gaba ɗaya akan waɗannan kashe-kashe da za ake magana xenophobia shine wato Najeriya in ka kwatanta ta da South Africa za ka ga da kasar Afirka ta kudu za ka ga kamar babu ma wato kamanceceniya a cikin ta Najeriya tana da tattalin arziki wanda in ta sarrafa shi yafi na kasar Afirka ta kudu tana da yawan al'ummar da sun ninka kasar Afirka ta kudu sau hudu suna da ita kasar Afirka ta kudu abinda ta dogara da shi ma akan kasuwanci ne da gwal to zinarin da ke kasar Afirka ta kudu ma bai kai koda a yadda manazarta suka fayyace bai kai ko rabin abinda Najeriya take da shi ba dan haka kenan yanzu ashe darasi ne gare mu mu dawo mu zauna mu yi karatun ta natsu mu ga ina ne kurakuran mu dan mu gyara wata kila ma mu ragewa al'umman kasar mu yawan jidalin fita neman arziki wasu kasashen
wato aikin cirani kenan inda ma ake zargin wasu yan Najeriya kamar can din suna cinikayya ta miyagun kwayoyi ne ma fa da sauransu a can Afirka ta kudu kuma ma har da wani abun dariya ma da nake ji wasu matasan can na cewa wai yan Najeriya suna kasa su a wajen harkar mata wato yan matan Afirka ta kudu kamar sun fi son yan gayu yan Najeriya na can
idan aka yi waiwayon tarihi za mu ga cewa da ɗan Najeriya duk ƙasar da ya shiga ana ba shi girma wannan ya zuwa cikin irin kaulin da su sabu baka tafawa balewa suke yi kan cewar idan ɗan Najeriya ya fita girmama shi ake yi ashe ka ga mutane rashin sanin tarihi ko waiwayon tarihi yana nema ya rusa ta al'adar kyakkyawar al'adar da ake kallon ɗan Najeriya da shi na farko shine idan har kasar da bata kai Najeriya ba tattalin arziki ta zamto har ta shigo kasar ka ta kafa irin nata irin kasuwancin a kasar ka ashe har ka zo kake konawa ashe babban abin da zaka fara aunawa shine masu hannu da shunin kasanka me suke yi ko kuma gwamnatin kasar ka yayi gwamnatin da bata kai taka ba ta zo ta shimfida fallatiyar neman tattalin arziki ina naka kasa take ko kuma washe za a farga Najeriya ta zamto dan Najeriya ne yake da irin Shoprite dan Najeriya yake aiki a cikin ta ko kuma Najeriya ne take da kamfanonin sadarwa dan Najeriya yake da aiki a karkashin ta ashe kalubale ne mu mu gwamnatin Najeriya a yanzu da ya kamata ita kanta Najeriya ta yi gwamnatin Najeriya ta yi wa kanta karatun ta nutsu ashe tana da wannan tattalin arzikin tana da ƴaƴan da za su iya zama a karkashin wannan tattalin arzikin har ma zai zamto dan Najeriya ya rabu da halin kakanikaye daga dukiyar kasarsa aka bari dan Najeriya yake tsallakawa kasar da bata kai shi ba to wannan kalubale ne ga gwamnati kadalika kalubale ne ga talakan Najeriya da ya zamto bai da salo da kirkire-kirkire na samun abun dogaro wa kansa sai na fitina da tada husuma daga zaran an ce wannan abun na tada husuma ne shine mutane za ka ga su kan gaba waran aiwatar da shi
wato muke mamun lura wasu yan Najeriya sun fi son duk yadda abun su yake na Najeriya sun fi son a ce an shigo da abu daga Soweto an shigo da abu daga Johannesburg an shigo da abu daga Pretoria an shigo kai daga nan ma Togo ma a ce ko daga Kwatano ma nan kusa da Lagos din nan eh mai ya ce ma an kawo abu daga Abayi takalma wataƙila ko can kofar ma ta yanke da takalma mutanen mu sai suna rena abubuwan suna da muna yan Najeriya kasuwa da wata al'ada tatatare ne kayan su sun fi son abubuwa na kasashen waje
eh wannan hakika a zahiri haka lamarin yake tsawon shekaru shi dan Najeriya ya fi girmama ko ganin kima ga baƙo ma tukuna idan baƙo ya shigo ƙasa to shi dan Najeriya ya fi ganin kimarsa da darajarsa fiye da dan uwansa dan Najeriya haka ta fuskar karatu za ka ga idan mutun yazo da takardar sakamako daga wata makaranta a waje an bi ganin girman sa fiye da wanda yayi a cikin gida haka nan batun takalma da sauran kayan alatu na yau da kullun da ake amfani da shi muna da nagartattun kaya da sauran su amma bamu cika ganin kimar sa ba abin takeici ne a samu mutun a Najeriya ya tashi ya dauki chata na jirgi ya tafi wata kasa yayi sayayya irin abinda ake cewa shopping ya dawo yana jin cewa ya burge alhali kuma kirari ne da dabawa
eh to kusa ka da karshen shirin na watakila lallai Umar ya taba wani muhimmin abu da masu jirage na masu zaman kansu din nan private jet in ka je nan ma filin saukan jiragen sama na Namibia su kai za ga yan jiragen nan suna nan wani sai ya taso shi kadai ya ruga ya tafi birnin Paris ya je wani ma ce wai ko kifi yake zuwa ci ko shan shayi yau wato a ƙarshe gaba ɗin shamaki wannan darasi ana cewa Afirka ta kudu kamar tana ɗaukar kanta a Afirka ita ce ta shi kowace ƙasa masana'antu da sauransu in haka ne kuma akwai misalin da ka kawo ɗazu na ƙirƙire-ƙirƙire na cikin gida akwai wani kamfani da aka yi a nan Najeriya Mtel I na yada wayar salula din nan aka karshe ma aka yi watsi da kayansa gaba ɗaya sai zama ma wasu kamfanonin ma na sadarwa da suka zo daga ƙetare da na'urorin kamfanin Nintel na Najeriya suke amfani wayannan dogayen wasu hasumiya ko suke daura na'urorin su akai suke yin abin da suka amma na Najeriya ma'aikatan an kore su an watsar da ma na'urorin gaba ɗaya
abin takaici shine dan Najeriya in bai da wannan tarihin yau ya sani turawan mulkin Malaka sun zo Najeriya ne saboda tattalin arzikin da ke karkashin kasa Najeriya ne ake ce mata mai kuza mai lu'ulu mai zinare mai tama da kayan karfi kuma wannan dalilin yasa suka zo suka shimfida hanyar Dogo suka kai ta har Malam Maduri don neman auduga suka kai ta can domin neman kirgi suka kawo ta Filato don neman kuza suka kai ta kasashen Hausa Kano don neman gyada amma sai dan Najeriya ya zama wai shine yanzu kuma yake zuwa bara da Allah ka bamu Allah zuwahidin zuwa kasashen da basu kai wannan ba na biyu shine idan har dan Najeriya yana da waɗannan dukiya a doran ƙasa kyakkyawan shugabanci shi zai dawo talakan Najeriya, wato samun muruwa daga wadan abin da muke da shi. Idan kuma har gwamnati ta yi watsi da waɗannan abin, wannan yana nuna cewa ba mu da shugabanci, ba mu da kuma ranar da za mu yi tinkaho da ƙasar mu Najeriya.
Ina ma Umar na san ba za ka rasa ma wasu abokai masu wanda suka yi aiki ko a kamfanin Nitel ko Mtel ba. A ce yanzu a ce akwai Mtel na Najeriya, kamfanin sadarwar salula, a ce akwai shi a Niger, akwai shi a Kamaru, akwai shi a Senegal. Amma ƙarshe kamfanin mutanen ma yanzu wasu ma na ji kamar sun samu tabin hankali, wanda zan kore su daga aiki.
Ai, kaga wannan ma na cikin kalubalen da ya kamata kamar wannan sabon minista na sadarwa da aka yi, wanda ake ganin sa da fuskoki guda biyu. Wato Dr. Isa Ali Fantami, wanda yana da fuskoki na addini da nagarta, sannan kuma ga kwarewa a cikin aiki. To yanzu Allah ya dora masa wannan aiki na tsaftace wato harkokin sadarwa a Najeriya. Ya kamata ya kalli wannan bangare a ga yadda za a fidda Najeriya daga irin wannan kangi. Dan kamfanin Nitel ko Mtel kamar yadda ka faɗa, yana da tasirin gaske, amma sai da rashawa ya kai shi ƙasa, wanda har ya zama kamfanonin da aka yi maraba da su daga kasashen wajen suka zo suna amfani da kayayyakinsu, suna taka su don su isar da hajarsu, kuma ana kallo ba matakin da aka dauka har yanzu. Wannan abin
mun ma yanzu za ka ji mutum yana kai ni layi na nan, inta na saba da shi, wallahi ba zan rabu da shi ba.
To haka ji shi, to kaga wannan ai kaga an gama da mai irin wannan tunani.
To malamai, mun gode kwarai da gaske. Mun tattauna da Aliyu Shamaki, mai sharhi a kafafen sadarwa musamman ma nan babban birnin tarayya na Najeriya Abuja, da kuma Umar Muhammad Gombe wanda dan jarida ne. Mun gode kwarai, sai mun samu wata dama mu saki tattauna.
Godiya muke mu.
To mun ji yadda hirar ta kasance a zauren tattaunawar. Har ila yau dai Nasiru ya jiyo mana ta baki mai fashin baki. Yanzu bari mu ji abin da shi mai fashin bakin zai dora akai.
A halin yanzu dai Najeriya, hukumance shugaba Buhari ya tura wakili musamman wanda ya je ya gana da hukumomin Afirka ta Kudu karkashin shugaba Cyril Ramaphosa, saboda a samu sasanta hana wannan abun faruwa. Wannan hanyar ta wadatar wajen dakatar da irin wannan matsala nan gaba?
Bata dakatar ba kai ba, saboda dole sai an dauki matakan tsaro akan masu yin tukun, don su ba ruwansa da wata hulɗa da wani abin da ya shafi diplomasiya. Sai matakan da za a dauka na tsaro a nan a hana abin da ƙarfin tsiya tukunna da ƙarfin jami'an tsaro, sannan kuma can ana ci gaba da wannan tattaunawa. Kuma abin ma ya bani mamaki, dan ban ji ai maganar wato wakilin ambasadan South Africa a nan Najeriya, ko kuma na Najeriya a can Afirka ta Kudu, duk ban ji cewa su komai game da al'amuran ba.
Ai, kusan an kira su an yi maganganu da su. Wasu ba akwai ma kamar jam'iyyar APC mai mulki ta ma yi kira ga waɗannan kamfanoni na Afirka ta Kudu Najeriya ta karbe su, ta mai da su nata. Wannan shawarar ya ita kuma ya kike ganin ta?
To ai ba taɓa yin haka ba a duniya a zauna lafiya. Ai ba yadda za ka ce ka karɓe kayan wani daga an samu rigima, to kai kuma yanzu gobe in wani abin ya tafi a wani waje da kadarar Najeriya can, shi ma sai a karɓe? Wannan ba magana ba ce, magana ce wadda ba a yi dogon tunani a cikin yinta ba. Abin da ya kamata kawai hanyar diplomasiya za a bi da kuma hanyar tsaro. Nan an ɗau matakai, can kuma a gaggauta ɗaukar wasu matakan tsakanin shugaban Najeriya da na Afirka ta Kudu. Wannan shi ne hanya. Amma ba wai a season din wata kadara ta waccan kasa dan an samu rigima a nan ba, wannan ba tsari ba ne.
Tsawon shekaru akwai abin da yake damun kusan al'ummar Najeriya, shine abin nan da ake kira ramuwar gayya. Misali kamar lokacin da aka samu matsalar zaben Abiola a shekara ta 1993, abin da ake kira juntuwa, an samu matsaloli a Lagos, inda mutanen Lagos suka yi tunzuri har yan arewa dole suka yi ta gudu daga can. Sannan irin abin da ke faruwa a tsakiyar Najeriya, in wani abu ya faru waɗannan su ce za su rama, waɗancan ma su ce za su rama. Wannan rama, haka me zai, ya za a shawo kan wannan lamarin? In ko ba za a shawo ba, shin hakan daidai ne ya ci gaba da faruwa tsakanin 'yan Najeriya?
Ba daidai ba ne, kuma ba zai taɓa haifar da matsa alheri ba, domin ita ramuwa ma kanta ko a addinin tun an hana yin ta. In dai abu ne mara kyau aka yi maka, an ce ka yi hakuri shi ya fi fiye da karama, duk da an ba da damar ramawa din. ita rama tana da matsala duk sanda zaka samu dama ka ce sai ka rama abin da aka yi ma to ka tabbatar da cewa ita wannan damar ba za ta tabbata a gurin ka dole gobe tsallaka za ta gurin wancan to shi ma in ya rama gaba sai za a waye gari kun zama tutu da husu kenan kun kake kawo nan ku babu gaira babu dai wanda kuma dole in kun gama sai kun dawo kun yi hulɗa sai ka yi hulɗa da wancan shi ma sai ya yi hulɗa da kai
yanzu sai ni kaman ka kawo ni darasi ma na kisan kare dangi da ya faru a Rwanda kenan wanda har yanzu kasar dan ce ko ta farfado ma bata gama murmurewa ba
wannan dalili wannan irin wannan abin na rama-rama din shine ya faru a can saboda ita karamar kasa ce kuma yan mutanen kasar ba su da yawa dan haka rukatan su suka ruru akan an wa wannan su ma bari su rama tunda muna da can su yanzu bari mu rama wannan ne yasa suka tare suka kace kace su yanzu kuma suka bar zancen wancan rigimar waya za a yi su farfado su koma ma tattalin arzikin su da zamantakewar su ta koma da kafin ai fada wanda kaga ba shi da amfani
gaba daya Alhaji Usaini me zaka ce tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu misali za ka ga kamar Najeriya tana daukar kanta ita babba ce a Afirka ita kuma Afirka ta Kudu na ganin ba ma wanda ya kaita karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka ya waɗannan kasashe wato kowa ya tsaya matsayin sa yana ganin cewa shine babba
to ne abin da nake gani dukkanin su ba su dauki matakan da ya kamata ba kuma dukkanin su za su yi kuka domin duk lokacin da kake mu'amala in daga karamin matsayi so kake ta kai babban matsayi kuma in kana hulɗa da karamin mutum ko karamar ƙasa ko wani wata kungiya karama so kake kai hulɗa da babba to Najeriya tana da ƙarfin tattalin arziki da siyasa Afirka ta Kudu tana da ƙarfin tattalin arziki amma ba ta da ƙarfin siyasa kamar yadda Najeriya take da shi don haka dukkanin su gaba ɗaya suna da kuskure amma na fi ganin laifin Afirka ta Kudu domin wayannan abubuwa da suke faruwa ana ta postin su a cikin social media ya kamata a ce Afirka ta Kudu sun ɗauka sauran mataki na dakatar da abin kafin ma har ya watsa nan gurin a zo a ce za a ɗauki mataki
mun ji abubuwan da ka faɗa watakila akwai wata kalma da kake son rufewa da ita kafin mu kammala wannan zantawar
to abin da nake so in rufe da shi shine ina jawo hankulan mutane cewa hankali da ilimi su kadai ne suke jagoranci zuwa tabbatar da arziki da zaman lafiya na kowace irin al'umma a duniya takin hankali da irin wayannan dabi'u na jiran nan da nan a ce baro da wani abu ya faru bari a rura shi ya zama babba ba zai taba zama alheri ba kowace irin kasa komai karfinta ko karfin tsaro ne da ita ko tattalin arziki ko fasaha ko ma menene don haka ina kiran mutane su zama masu hankali da wayewa kuma su sani kawurin yada labarai ko wa'anne akwai inda suke ba wa muhimmanci wajen labaransu akan ɗauko ƙanƙanin abu daga wata ƙasa a ba shi girma sosai wajen ba da labarinsa mutane su ɗauke shi kato wanda in ka je gurin bai kai yadda ake ba da labarin ba to don haka ina ba wa jama'a shawara da nan ɗin da can duk da cewa wataƙila ba za su fahimci yarena ba amma dai akwai buƙatar mutane su dinga zama masu hankali da ilimi musamman a ƙasashen da ake ganin wasu ne manya a nahiyar da suke wannan shine kiran da nake yi
Alhaji Usaini koki mun gode kwarai da gaske
to ni ma na gode
masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wannan batu amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar
To madalla Aisha kin ji abin da suka tattauna akai
gangi
kuma gore da bashin biki ya fada mana
wato sun tabo bututuwa masu muhimmanci domin dole sai da hankali ake
salamu alaikum
hello
salamu alaikum wa muke tare da
kuna tare ne da Isa Muhammad
to malam Isa menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau
eh wato ra'ayina kuna ji ko abinda ke faruwa tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu ya kamata mu gane dan arewa duk inda yaje yana da kima
an arewa kawai ba dan Najeriya ba gaba daya
daban kaman ya murai kuna ji ko suke haddasa fitu
to kaman dai layin shi ya tsinke
yanzu kuma ina ji da alamun wani akan layin har yanzu daga Kajihar Kaduna to wake kan
alaikum
wa alaikum assalam wake kan layi
eh kuna tare da Uzairi Mahat ba kon ji Samina Kajihar Kaduna Najeriya
to madalla malam Husaini menene ra'ayinka game da maudu'in namu na yau
ra'ayi da alai shi ne ga muka samu Najeriya Allah ya hore mata da arziki amma da wani tsararru wasu mutane ne a kuku a rashin shugabanci ne na gari sai ka nemi wayannan tallafin da za a samu a ce a Najeriya yanzu a ce kasa ta Najeriya tana da arziki amma sai ka rasa ina wannan arzikin yake tafiya ya kamata a ce an samu shugabanni na gari masu kici al'umma wanda za su iya mutane da suke cikin Najeriya suke gane ina wannan arziki yake tafiya
mun gode sosai malam Usaini
to ga wani kira nan na shigo mana daga Niger
Niger
afwa to assalamu alaikum ya sunan malamin
sunana Ibrahim ne wanke hula a garin Mai Gode a Kimba
to malam Ibrahim menene ra'ayinka kan maudu'in mu na yau
to gaskiya ni hakikanin gaskiya a ra'ayina ina dai jan hankali ga ainihin shugabannin mu na Afirka gaba daya idan zaka kalli fuska abin ya kasance arewa akwai wanda ke kisa abin ne su har su kasashen mu na Afirka wada su zo su kwashe mu da dukiyoyin mu domin saboda haka yanzu ana Afirka ana cewa Najeriya Afirka ta Kudu suna tattalin arziki za arziki ne karfi to idan aka yawa idan aka hada su wada sai wasu su zo daga bayan su kwashe wannan dukiyoyin da Allah hore mana to dan saboda haka muna jan hankali ga ainihin duk wanda ya cancanta ya ba da shawara a hukumomin mu na Afirka gaba ɗaya to a ba su shawara a kiyaye a hankali kuma da abubuwan da ke faruwa
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka
yanzu kuma ga wani kira
kamar daga jihar Niger
yau dai muke gina ran Niger ne to wake kan layi daga jihar Niger
kuna magana da Abdulhamid mai gyaran tibiyan uwar nasara a Fantagora Niger State
to malam Abdulhamid menene ra'ayinka akan maudu'in namu na yau
to san gane da wannan maudu'in da ake tattauna akan shi a gaskiya ba abun da ya kamata mu kai zuciya nesa mu kai hankalin mu nesa
haka
bai kamata a ce da irin wannan wai mu ce za mu dinga dokar doka a hannun ba yanda hukumomi mu suka yi gaskiya abun ya kawo abun na ji dadin shi sosai domin kuwa yanda mu muke zuwa tirani a ƙasar South Africa mu ba za su abu mutanen su nan
gaskiya ne to mun gode sosai malam Abdulhamid
to shi ma dai kamar lan shi ya goce amma dai ga kira nan na shigowa daga
sama muna tare
to malam ka dan rage sautin radion ka yayi yawa da yawa
muna jin ka menene ra'ayinka muna jin ka
wato to sunana Ahmed Ladan Girkau jami'an hulɗa da jama'a na kungiyar Murya Talaka ta dalilin hargama a Sokoto State
to malam Ahmed muna jin ka
a hakika na gaskiya kamar yadda na fi sa'ayin su da wasu mutane guda biyu dangane da matsalolin da ke faruwa a ƙasar Afirka ta Kudu idan muka dubi wannan yanayi da muke ciki kaga yana da kyau a ce su shugabannin ƙasashen Afirka duk da za su yi taro ba tare da shashayi ba ya kamata
to shi ma dai lafiya shi kamar ya goce amma gashi nan sanadiya suna daga mana hannu lokaci yayi
to amma dai ya kamata a maida hankali domin hankali da kwanciyar hankali
shi ne ci gaba to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Nadia Taha tare da injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya Shining.